الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوشا هدو غوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دري هدو دا 30 دا هدو ودا تيدي دا 23 غوات مبفي نشكرا دبو بيو دا قوم شا أكو تاني لاديا زامتاشي درسي na azamu tashi a cikin darasin mu aya ta 157 a cikin suratul a'raf a tafsirin da muke a wannan masallaci mai albarka a cikin watan Ramadan al-mubarak. Allah ya bamu albarkacin wannan wata, ya bamu albarkacin karatun alqur'ani da tafsirin sa a cikin sa. Zamu fara da tambayoyi. Wannan tambaya ta farko tana cewa wanda yayi aswaki da icen a Darbejiya, menene matsayin azumin sa? Wanda yayi makilin fa, me ye matsayin azumin sa? Annabi sallallahu alaihi wasallam an sifanta shi a sunnarsa da kan cewa ya kasance yana yin aswaki ba tare da kayyadewa ko a cikin halin azumi ko ba a cikin halin azumi ba. Da wannan malamai kamar Imam al-Bukhari suka kafa hujja kan cewa babu laifi mutum ya aswaki a cikin watan Ramadan da rana ko da daddare ko a wani lokaci. Sai dai kamar yanda yake Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mai yin alwala a cikin azumi, ya ce mai yin alwala ya rinka isa matuƙa wajen istinshafi, idan wajen shakarwa a hanci, sai dai in ya kasance yana azumi, wanda ya nuna wajibcin mai azumi ya taharrus, wato yayi taka tsantsan ya kame ya kokari ya yaki da abin da ke shiga cikin jikinsa, kada ya wuce ya shiga makogaro. Idan ruwan shakarwa na alwala an ce mutum kada ya isa matuƙa wajen jansa yanda zai shige cikin makogaro. Da nassin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Laqith ibn Sabira yace wa baligh fil istinshaf illa an takuna sa'ima, kai isa matuƙa wajen shakarwa a hancinka sai dai in kana azumi. To in ana azumi an ce kada ya isa matuƙa wajen yin wannan, to haka dalika idan yana aswaki a cikin azumi, duk da zahirin nusus sun nuna za a iya yi, to kada ya isa matuƙa, wato yayi tsantseni yayi taka tsantsan da kada ya hadiye wato gurgubin abin itikafi a abin aswakin, ko kuma abin da yake ya taro a bakinsa na dandanan abin aswakin. To wannan hukunci daidai ne ga wanda yake aswaki da makilin, ko wanda yake aswaki da wato itacen Darbejiya wanda yake da daci, sai bakin kokarinsa kada ya hadiye abin da yake yana daga wannan makilin din, ko yana daga abin da ya tauna ko abin da ya kamu a bakinsa na wato maddar ita Darbejiya din. Idan yayi wannan tsantseni, to babu komai a gare shi, babu komai a azuminsa insha Allah. Dan Allah, me yayi hukuncin musabiha bayan an idar da sallah? Zaka ga mutane daga an idar da sallah suka yi haka, hakan ya dace da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato ita musabaha ɗaya daga cikin sunnonin yanda musulmi suke gaisuwa ne, kamar yanda ya tabbata na fi'ilin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai hadisin Mu'ad wanda yazo, duk da yake hadisin yana da rauni, cewa ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan na ganka ya Rasulullah zan yi sujada ne gare ka, idan na haɗu da ɗan uwana zan yi sujada ne a gare shi, zan rungume shi ne? Ya tambaye shi da irin abubuwan da zai yi. Yace koko zan kama hannunsa ne nayi musafaha da shi, ya tabbatar da shi akan musafaha. To wanda wannan in aka hada shi tare da sauran ayyukan Annabi sallallahu alaihi wasallam na yaduwar musafaha a cikin al'umma a zamaninsa tsakanin musulmi ba tare da wani inkari ba, wanda yake sunna ce taqririya, wannan yana nuna wannan shine sunna, yin musafaha yayin gaisuwa. To amma baya daga cikin ayyukan da ake yi na sallama, na sallah, cewa an idar da sallah ai wannan musafaha. Idan mutum ya yi shi kawai bisa ya ga dan uwansa ya gaisa da shi ya musafaha da shi, babu laifi. Amma in ya mai da shi daga cikin ayyukan da ake bayan an yi sallah, kai musafaha da na hagunka, kai musafaha da na damanka, ai kai musafaha da na dama sannan kai da na hagu, ya zamanto wannan wato ya zamanto aiki da ake yi bayan kowace sallah, to ya zamanto al-ibtida'u fid din. Kamar yanda Sheikh Usman a cikin littafin sa Ihya'us Sunnah ya kidaya shi a cikin ayyukan bid'a da ake na addini, waɗansu sun sanya bayan kowace sallar asuba da bayan kowace sallar la'asar sai an yi wannan musafaha. A waɗansu wuraren ma zaka ga har da wani zikiri khas da ake yi bayan an yi, kamar a ƙasar Malaysia yanda suke, idan an idar da sallah sai a tashi wanda yake daga can gefen hagu sai ya fara yana ya musafaha da wanda yake kusa da shi, sannan yana juyawa a yi musafaha da wanda yake na can gefen, sannan ya biyo layi yana musafaha da wanda yake a wannan sahun, a juya zuwa ga sahu na biyu ana yi ana yanene ne suke yi suna assalatu wassalamu alayka ya rasulullah salawatullahi alayka ya nabi salamu alayka ya rasul salamu alayka salawatullahi alayka, ana yi har sai an gama da kowa ya gaisa da kowa a cikin masallacin, sannan sai a fita bayan kowace sallah haka suke. To wannan shine wanda shehu Usman irinsa wanda ya yi tambihi akan cewa yin haka bid'a ne a cikin addini da bai kamata mutum ya yi wannan ba, da kuma dai wanda duk za a mai da shi ya zamanto aiki ne lazimi, wato lazimi ne na idar da sallah cewa sai an yi wannan musafahar. To wanda ya yi shi a wannan hay'ar ya aikata bid'a, amma idan abu ne wanda yake kamar ka daɗe ba ga dan uwanka ba, kuka zo kuka yi sallah tare a masallaci, bayan sallah ka gaisa da shi, wannan babu laifi in baka mai da shi a bisa fiskar wato sunna ce daga cikin sunnonin idarwa da sallah ba. Menene hukuncin wanda yake mai da wuri a masallaci permanent seat, kujerar dindindin kamar ta United Nations wanda wato wanda mun tabbatar da masallaci ɗakin Allah ne, babu wanda yake da ikon hana wani zama a waje ko kuma ya ware waje wai sai shi da ƴan uwansa ne kawai za su zauna, dan Allah ya kamata a fahimtar da mutane. Akwai ka'idar shari'a da ta ce la ithara fi ta'at, ba a fifita juna a wajen aikin da'a. Yana daga cikin aikin da'a mutum ya zauna a sahun farko na sallah, ya yi sallah a sahun farko, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san alkhairin da ke cikin yin sallah a cikin sahu na ɗaya, kuma aka ce ba za a yi sallah a wajen ba sai an yi ƙuri'a, da mutane sun yadda su zo su yi ƙuri'ar don su samu wannan falalar. To wanda ya nuna wanda ya samu wannan falalar, to bai kamata kuma ya fifita wani ba, in wani ya zo ya ce a to bismillah shi ya koma daga baya. To amma wannan ba yana nufin kuma kan cewar ka keɓance waje ka ce wannan wajen naka ne ba wanda zai zauna ba, saboda masallaci wuri ne wanda yake kamar filin mina, kamar wato an san filin mina ko a wajin da ake zuwa a yi zaman kwana uku bayan sallah a lokacin aikin hajji. Hadisi ya zo cewa mina munakhul liman sabaq, mina wajen wato masauki ne ga wanda ya riga zuwa, saboda haka masallaci haka shi ma yake waje ne ga wanda ya riga zuwa, wanda ya riga zuwa a cikin sahun farko ya samu waje shikenan. To amma idan mutum ya samu waje ya zo ya zauna, sai wata bukata ta taso masa ya fita ko zai je ya alwala ko zai je ya biya wata bukatarsa, ya dawo kafin wannan sallar da ya aje da ya zo domin ta, to shine a haƙo shi ya fi cancanta da wannan wajen. Saboda haka zaka iya, amma mutum ya turo wani tun asuba a zo a yi masa shimfiɗa cewa ya kama wannan wajen, to wannan ba shi da asali a cikin addini. Wannan yana daga cikin shiga cikin haƙƙin mutane, ka zo waje domin ka zauna. Kun san akwai wato suna yin abin nan a haramin Makka, zaka ga akwai waɗansu mutanen waɗansu wata ƙasa, ba zan faɗi ƙasar ba, wato hayarsu ake yi, ana biyan su riyal 50 za su zo da wuri, daga an yi sallar la'asar za su zo su kama su zauna a waje, ba dan su yi sallah a wajen ba ne, akwai wanda suka zo suka kama wa wajen, sai gab da za a kira sallah, saboda ana so a zauna a filin da ake ɗawafi, akwai iska a nan wajen, a musu mutane su zo su sha ruwa, sai gab da za a yi sallah sai ya gan shi ya zo, sai ya ga mutum ya tashi ya karkaɗa rigarsa ya je nemi kuma wani wajen da zai je ya zauna, ya karɓi riyal 50 ɗinsa da ya biya na wanda aka aje, na wanda aka aje ma waje. Bala'in talauci mala talauci. To amma me hukuncin wannan cinikin riyal 50 ɗin da aka biya shi? Sai malaman fiqhu su yi ya halatta a yi tijara da ayyukan ɗa'a duk abin da yake da manfa'a zaka yi tijara akai. To a shahid dai wannan bi halatta mutun yazo ya kebance waje yace sai shine zai zauna ba, amma in yazo ya riga ya zauna to fa huwa ahqqu bihi, shi yafi cancanta da wannan wajen bisa wannan sa, amma ba zai turo domin a hajjaje masa wajen ba. Wannan akwai athar da al-Imam Az-Zarkashi ya kawo, na dade da karanta littafin amma na taba ambata muku wannan littafin da aliban ilmi su duba, Ilamus Sajid bi Ahkamil Masajid, ya kawo wannan matsalar a cikin littafin, kuma ya kawo wadansu athar da suke da alaka da hukuncin shari'a akan wannan. Na'am. Wanda zai tsallaka domin sai ya zo sahun gaba, idan ya ga furja, in ya ga waje inda zai iya zama babu laifi ya to, amma ba tare da yawan mutane idaya ba. Idaya shine ka rinka taka rigar mutum, ko ka taka kafadarsa, ko ka tsallake kafadarsa. Amma in zaka ce ya buda maka ne ka wuce domin ka gano makani a gaba, wannan yana da haƙƙi. Saboda su wanda suke zaune a cikin masallacin sun yi taksiri wajen rashin cika sahu da barin furja a gabansu, tunda ana son a cike furaj, wato kafa wacce take a cikin sahu. Malamai sun yi sharhin wannan, Ibn Hajar a cikin hadisin Ijlis faqad adait, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa yayin da yake keta sahu ranar Juma'a, yace ka zauna ka riga ka gama cutar mutane. Ibn Hajar yayi ishara ga wannan, wanda malamai suka ambata cewa yana daga cikin surar da ya halatta mutum ya keta sahu ba tare da idayar mutane ba, domin ya cike wata furja da take gabansa. Babu to a sahun gaba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, waɗanda suke ma'abuta wato hankali da ma'abuta wato dattaku, su zamanto su ne wanda suke kusa da ni a cikin sahu. Saboda haka babu laifi dan waɗanda suke kusa da liman sun zamanto makarantan alqur'ani ne, kamar yadda za a ga ake yi a harami, za a keɓance wanda suke dab da liman alal aqalla wajen mutum hudu ko mutum biyar, zamanto su ma limamai ne na cikin harami din, wanda suke sallah ko kuma wanda suke masana malamai makaranta alqur'ani. Wannan hadisin asali ne ga wannan, kuma malamai sun yi fatawar kan cewa a keɓance waje ga wulatul amri, shugabanni, saboda tsare a rayuwarsu da tsare su daga waɗanda suke su nema su cuce su babu laifi. Amma wannan bai kai a ce har ai daki a ciki ba, kamar yadda aka yi a Sham, kuma kamar yadda za ka gani a waɗansu masallatai, kamar a ƙasa a waɗansu ƙasashen garuruwanmu, za ka ga an yi wannan ɗan ɗaki a cikin sahun farko, wanda nan shugabanni suke shiga su yi sallah, wato a tsare sahun ai ɗaki a wajen. Saboda haka wanda suke cikin liman da yana waje, amma su kuma an yi musu nasu ɗakin, kuma a tsakiyar sahu, wannan yana daga cikin bid'a a cikin addini. Ya halatta wanda aka kawo wa ruwa yayi karatu ko addu'a, yayi tambaya shin me za a yi da shi domin kar a yi abin da bai dace ba da wannan ruwan? Babu, kwarai da gaske ya halatta ka bincika domin kada ya zamanto kan cewar an yi amfani ka taimaka a cikin saban Allah. Sannan kuma idan dan Allah ina neman addu'a daga bakin ƴan uwa musulmi da kuma nasiha daga gare ka, domin Allah ya jarabe mu da mahaifiya, Allah ya raba mu da ita lafiya. Amin, nagode. Allah maɗaukakin sarki ya raba ka da ita lafiya, Allah ya azurta ka da birran, ya sauƙaƙe maka biyayya a gare ta da kyautata mata, har Allah ya raba ku ko kai ko ita, wanda duk ya riga wani ba wanda ya san wanda ajalinsa zai zo daga farko. Sannan a tafsirin aya ta 149 inda Allah yake cewa la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin, shin menene bambancin tsakanin rahama da gafara? Kuma wannan ka'idar za ta yi aiki a nan, wato idhajtama iftaraqa wa idhaftaraqa jitama'a, a wannan ba za ta zo a nan ba, rahama daban, gafara daban. Rahama shine jin kai, wato iradatul ihsan, nufin kyautatawar Allah gare ka. Gafara kuwa shine a gafarta maka zanubanka, ma'ana wato a yafe maka zanubai. Yafewar zanubai shine Allah kada ya rike ka da wannan zanubi a lahira, ya maka azaba saboda kai, kuma a nan duniya kada tasirin zanubin ya same ka, tunda zanubi yana da tasiri mummuna, yana hana arziki, yana hana tawfiki, yana kaiwa ya zuwa ga mutum ya sake aikata wani zanubin, yana takaita wato yana mugusta rayuwa, yana mugusta kama, yana tasiri akan lafiyar jiki. Duk wani yana daga cikin tasirin zanubai, da idan kace kana neman Allah ya gafarta maka, wato Allah ya yaye maka wannan abu. Da gafarar zanubai da takfiru sayyi'at, kankare miyagun ayyuka, duk ma'anar su daya. Amma rahama tana nufin wato iradatul ihsan, gafara tana daga cikin rahama, domin idan Allah ya yi maka gafara ya yi maka rahama. To amma rahama ta fi abinda gafara ta kunsa, tunda bayan gafara rahamar Allah shine Allah madaukakin sarki ya maka muwafaka kada ka sake yin zunubi. Yana daga cikin rahamar Allah, yana daga cikin rahamar Allah, Allah ya sanya ka kai istiqama, ba za ka sake karkata ga barin tafarkinsa ba. Yana daga cikin rahamar Allah, Allah ya baka kyakkyawan cikawa. Duk wani yana daga cikin rahamar Allah. Rahamar Allah tafi komai yalwa. Saboda haka ba kamar musulunci da imani bane da suke idan sun hadu ma'anar su daya, amma in sun rabu kowa da ma'anar sa, ba babun su daya ba. Kuma kamar yanda nace, Allah ya kaddamar da rahma a wannan ayar a bisa gafara, amma a cikin farkon surar an kaddamar da gafara akan rahama wajen addu'ar annabi Adam da Hawwa. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amma anan kuma yace la in lam tarhamna rabbuna wa la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wanda yake nuna a kowanne akwai nuktar da yasa aka kaddamar da dayan ba dayan ba, amma duk dai ma'anar su daban ce, kuma shi yasa ake hada su tare wajen addu'a, ba a babin karfafawa bane, a babin cewa ai mana abinda dayan baya, abinda dayan bai kunshe shi ba. Sannan tambaya ta biyu, gafara da rahama, Allah ya kara mana gafara da rahama. Naji kaunar Sheikh Zarbanul Ghamidi, dan Allah ko akwai wasu rubutu da yayi, ina neman ko wani website nashi, Allah ya kara masa lafiya da imani. Ya Allah, wallahi ina kaunar shi, dan Allah ai mana ishara ga inda za mu samu rubuce-rubucen sa. Sheikh Zarban ya yi rubuce-rubuce, daga ciki akwai littafinsa da ya samu digiri na biyu da shi, Himayatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, Himat Tauhid. Sannan da littafinsa da ya samu digiri na uku na doctorate da shi, Aqaidut Thalath wa Sab'ina Firqa. Sannan akwai jam'in hudubobinsa wanda aka tara littafan, suna nan yana raba su, amma ban yi tsammanin an sa su a website ba. Amma ka iya bincika musamman hudubobinsa, watakila insha Allah ba daɗewa ba a sanya su a cikin internet. Sannan tambaya ta ƙarshe, shin waɗannan malaman sunna ne, zan iya sauraron su? Abdulrahim Green, Zakir Naik, Harun Yahya, Jamal Badawi, Yasir Qadi. To ni dai ba wanda Harun Yahya na karanta tufansa, ya keɓanta da fanni na ilimi wanda sauran malamai ba su san shi ba, kuma ba sa bincike a kansa. Shi ne binciken irin abubuwan da zamani ya kawo da ganin yadda Alƙur'ani ya bayyana su. Wannan babu laifi a koyi wannan ɓangaren ilimi daga wajensa. Zakir Naik shi ma Allah ya bashi haddar Alƙur'ani da sanin littafan mutanen, da sanin littafin Bible, da kuma amfani da shi wajen kiran musulmi zuwa ga imani, da kuma abubuwa na wa'azi. Babu laifi mutum a saurare shi. Abdulrahman Green ban taɓa jin maganarsa ba. Jamal Badawi shi ma ban taɓa jin maganarsa ba. Yasir Qadi na san shi, ya yi karatu a bayanmu a Madina, ɗan Amerika ne. To ban san irin abubuwan da yake faɗa ba yanzu, amma sani na da shi ya yi karatu a bisa tafarkin sunna, ya karanta digirinsa na farko a kulliyatul hadith kamar yadda muka karanta, sannan yaje ya karasa digirinsa na biyu a kulliyatul da'awa wa usuluddin, a ilimin tauhidi kenan da ilimin da'awa. Amma ba san irin abubuwan da yake faɗa ba, a yanzu ba zan iya cewa komai akan sa ba. Duk abin da ka ji a wajen wani wanda ka sani wato koyaushe ka auna abu da al-muhkam wal mutashabihat abin da yake rikice maka ka auna shi da abin da yake sananne tabbatacce na addini in ya dace da shi shikenan in bai dace da shi ba kana shaka ka tambayi wanda ka aminta da ilimin sa ya maka hukunci kan abin da ka kan abin da wannan mutun ya faɗa ba na son mu yawaita magana akan malamai na zamani kamar yanda za ka ga waɗansu sun yi doguwar ka'ima na kan cewa ga bayani kan malaman zamani wani mustaqimi ne ahlus sunna ne wani mubtadi'in muhtarif wani dalun mudillun mubin babu wannan yana daga cikin fitina a cikin addini da magana a cikin irdin mutane bai halatta ba wanda yazo da abu wanda yake abin inkari ayi masa inkari amma wanda bai zo da abin inkari ba al aslu fil muslimi salama asali akan kowane musulmi ka dauke shi akan salama akan cewar yardajje ne amintacce ne har sai idan sabanin wannan ya bayyana a gare shi ka dauki wannan ka'ida Allah madaukakin sarki ya mana gaman ka ta
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون
نعم Allah jalla wa ala kamar yanda muka gani ya kissanta mana yanda annabi Musa ya nema ma mutanen sa wato ya shigar da su cikin rahamarsa yace anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin waktub lana fi hadhihi ad-dunya hasanatan wa fil akhirati inna hudna ilayk yayi wannan addu'a Annabi Musa yayi wannan addu'a ga mutanansa na gafara da rahama Allah ya ce rahamarsa ta yalwaci dukkan komai amma ga waɗanda suka cancanci wannan rahama sune Allah ya ce fasa aktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun zan wajabta wannan rahama tawa ga masu takawa da masu bayar da zakka kuma waɗanda za su rinka waɗanda suke yi kuma za su ci gaba da yin imani da ayoyina saboda haka a cikin wannan akwai ishara kan cewa ba duk mutanen annabi Musa ne za su samu wannan rahama ba sai waɗanda suka sifantu da wannan sifa to sai Allah ya ci gaba da sifanta su wane ne waɗannan wanda Allah ya wajabta rahamar ta su a kansu wanda zai ba su sai ya ce alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiya su ne waɗanda suke bin manzo annabi ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum wanda wannan annabi ummi shine wanda suka samu sifarsa abar rubutawa a wajensu fit tawrati wal injili a cikin at-taura da injila ya'muruhum bil ma'ruf yana umartarsu da abin da yake sananne karbabbe a cikin shari'a da hankali wayanhahum anil munkar yana hana su ga barin munkari shine abinda ake kin sa a cikin shari'a da hankali wayanhahum anil munkar wayuhillu lahum at-tayyibat yake halatta musu dadadan abubuwa na abinci wayuharrimu alaihim al-khaba'ith yake haramta musu munana masu cutarwa wayad'u anhum israhum yake sarayfar yake sauke musu nauyinsu wal aghlal allati kanat alaihim, da ukumi waɗanda suka kasance wato daure daure na shari'ar su da suka kasance an dora akan su. To Allah yace fal ladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. To waɗanda suka sifantu da waɗannan sifa suka yi fal ladina suka yi imani da shi, wa azzaruhu suka karfafa sha'anin sa, wa nasaruhu suka taimake shi, wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu kuma suka bi hasken da aka saukar tare da shi, ulaika humul muflihun, waɗannan su ne kadai masu wato falahu, su ne masu hakikanin rabo ba wasunsu ba. Wato anan Allah madaukakin sarki ya sifanta cewar waɗanda Allah zai wajabta musu rahamarsa su ne wanda suka sifantu da wannan sifa ta imani da annabi na ƙarshen zamani. To ta yaya za a yi waɗanda ba su riske shi ba za su yi imani da shi? Shi ne su azama akan imani da shi. Saboda haka kaga mutanen annabi Musa da suka yi zamani da shi, da suka yi azama akan cewa idan ya bayyana a gare su za su yi imani da shi, sun shiga ciki. Annabawa wanda suka biyo bayan annabi Musa, wanda kowanne idan ya zo zai cewa mutanensa, idan Allah ya bayyana annabi a cikinku na ƙarshen zamani wanda ambatonsa ya zo a cikin littafinmu, za ku yi imani da shi, sun shiga ciki. Wanda tafiya ta yi tafiya har suka zo zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, suka gan shi suka yi imani da shi har Allah ya naɗa ƙasa, sun shiga ciki. To waɗannan su ne kaɗai waɗanda yake masu rabauta. Saboda haka a cikin wannan ba za ka yi mamaki ba idan ka ga Yahudawa a cikin tarihinsu sun kasance masu sauraron bayyanan wannan annabi, wanda dalilin da yasa aka sami Yahudawa a Madina kenan. Madina ba garin Yahudawa bace, Madina garin Larabawa ne. Ɗan Yaman su suka taso suka zo suka zauna a Madina, Al-Aus wal Khazraj, asali ɗan Yaman ne suka zo suka zauna. Ba wani abu ne ya kawo Yahudawa, kabilun su guda uku da Banu Nadir da Banu Qainuqa da Banu Quraiza suka zo suka zauna a Madina. Waɗansu suka zauna a Khaybar face suna sun zo jiran bayyanan wannan annabin na ƙarshen zamani. Dalilin da yasa suka bar iyayensu da kakanninsu suka bar wannan wajen, kuma shi yasa Allah yake cewa falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya zarge su da cewa da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirta da shi. Da suna cema idan suka yi yaƙi, in suka yi fada da Aus da Khazraj, kabila ta Yahudu, in suka yi fada da mutanen Madina, sai su ce to ai lokaci ya kusa da annabin ƙarshen zamani zai zo, da Allah yana bayyana shi, Allah zai ba mu nasara akan ku, mu karkashe ku irin kisan da aka yi ma'adawa da samudawa. Allah madaukakin sarki ya ce walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafsihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Yayin da littafin Allah ya zo musu, mai gaskata abin da yake tare da su, alhali sun kasance suna neman nasarar Allah da zuwan wannan annabin da ya zo da wannan littafin. To da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa. Shi yasa Aus da Khazraj suka je suka ce musu, ya ma'ashira Yahud, ku ji tsoron Allah, ku ne kuke ce mana fa annabin nan zai zo wanda za ku samu nasarar Allah ta hannunsa, ku karkashe mu, amma yanzu gashi ya zo kuna cewa ba shi bane. Wanda ya nuna kan cewar a cikin tarihinsu abin da suke jira kenan. To amma da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo sai suka rubu kashi-kashi. Waɗansu sai suka ce annabi ne amma na Larabawa ba namu ba. Kamar yadda Ibn Sayyad ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa atashhadu anni rasulullah, sai ya ce ashhadu annaka rasulullahi ila al-arab. Ya ce na shaida cewa kai annabin Allah ne ya zuwa ga Larabawa. An yi wannan firkar wanda ake ce musu al-Isawiyun daga cikin Yahudawan ƙasar Iran, mabiya Abu Isa al-Isfahani, wanda ake ce musu suna daga cikin firkar wanda ake ce waɗansu su sun ce firka ne na Yahudawan da ake ce musu Jesuits, wato mabiya ba wai mabiya annabi ba wai Yahudawa da suka yadda da annabi Isa ba, wanda aka sani na can na tarihin farko, wanda Yahudawa suka rinka ce musu Jesuits, wato Isawiyun. akwai isaiyun na da na baya da suka zo sune wanda suka yi mabiya wannan Abu Isa al-Isfahani da suka ce sun yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma manzon Allah ga Larabawa kawai ba ga Yahudawa ba saboda su sun ce ai Yahud shari'ar Annabi Musa ba za a yi mata naskhu ba ba za a shafe ta ba ba zai yi wani annabi yazo wanda su Yahudu za su yi imani da shi ba in ba Yahude ba kuma sai suka manta da abin da ke cikin littafin su domin abin da ke cikin littafin su kamar yadda Allah ta'ala ya ce allazi yajidunahu maktuban indahum Allah ya ambaci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sifarsa ay allazi yajidunahu ay yajiduna wasfahu wa na'tuhu yajiduna wasfahu wa na'tuhu sun samu sifar annabi da sifar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda halin sa yake a cikin littafin su akwai malaman su sun sha yin wannan bayani wato sun sifarsa a ciki an bayyana shi da yanda suke da yanda an bayyana shi da kan cewar zan aiko musu annabi annabi Musa ya ce wa mutanansa zan aiko musu annabi kamar kai daga cikin ƴan uwansu to wani yaro daga cikin su ne amma sai aka ce daga sai suka fassara at-taura cewa daga cikin su amma nassin at-taura daga cikin ƴan uwansu su waye ƴan uwansu Larabawa jikokin uban jikokin babban su jikokin annabi Isma'il domin su ƴaƴan annabi Ishaq ne zuriyar annabi Ishaq ne domin ƴaƴan annabi Yaqub ne annabi Yaqub kuma shine dan annabi Ishaq saboda haka ƴan uwansu a cikin al'umomi sune Larabawa zuriyar annabi Isma'il kuma sun karanta Allah ya ce Allah ya bayyana hasken sa ya bayyana a Turi Sina hasken sa ya bayyana a wurin da ake fassarawa da Baitul Laham inda aka haifa annabi Isa sannan hasken sa ya bayyana a duwatsun Farana Farana ita ce sunan kasar Makka duwatsun Farana shine inda Allah wahayi ya soma wahayi akan dutsen Hira Jabal Nur duwatsun Farana duk suna karantawa shi yasa malaman su da suka karanta suna ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ai kai ne wanda muka samu ambaton sa kamar irin su Abdullahi ibn Salam daga baya a cikin tarihi kamar irin su Sama'u al-Ibn Yahya al-Andalusi wani babban malamin mathematics babban malamin wanda akwai littafi da ya rubuta akan right angle triangle kun san masu ilimin geometry akwai wato abin nan mai kusurwa uku triangle wanda take mai right angle mai tsaya wato mai aluja tsayayye to ya rubuta littafi akan ta to ya rubuta littafi wajen raddi ga Yahudawa Badrul Majhud fi Ifhamil Yahud ya mutu a shekara ta 570 a cikin tarihin a tarihin musulunci shekara ta 1175 a kalandar Kirista mutumin Andalus ne mutumin Spain ne bature ne amma ya hijira ya koma can kasar Farisa a can ya gama rayuwarsa ya yawan rubutun sa duk a can suke in ka duba al-a'lam akwai labarin sa As-Sama'u al-Ibn Yahya al-Andalusi ya daga cikin waɗanda manya-manyan malaman Yahudawa a cikin tarihi da suka musulunta da Professor Abdul Ahad Dawud mutumin Iraki ne babban malamin addinin Kirista ne Roman Catholic ne Benjamin yaya sunan akwai in kuka je cikin Google ku bincika Muhammad in the Bible littafi ne wanda shi Abdul Ahad Dawud ya rubuta ya fara littafin nan da wannan ayar da muke karantawa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum ita ce miftahin wannan ayar in kuka ji za ku ga hadda hoton sa ni da malam sa'id muna ganin hoton sa kun gani ga hoton sa Abdul Ahad Dawud a farkon karnin baya da wuce kun ganshi kuna ganin sa bature sak amma musulmi ne da ya rubuta littafi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin Bible littafin yana nan ana sananne ne akwai shi ma a cikin internet in kuka je sai ku yi downloading ɗinsa gabaki ɗayansa malami ne babba a cikin addinin Kirista kuma ba wani abu ne ya sanya shi musulunta ba illa karanta alkur'ani da ganin yadda Allah ya bayyana yake cewa sun samu ambaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana nan a cikin littafinsu to kuma a cikin faɗin Allah alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi akwai gwaninta ta alkur'ani da bayyana cewar alkur'ani ya zo ya san abinda ya san batan ahlul kitab kuma ya zo ya shiryar da su daga cikin batan su domin da ahlul kitab aka suka karanta ayoyin nan da suke nuna kan cewa annabi zai zo irin annabi Musa wanda Allah zai yi magana zai sanya Allah zai sanya maganarsa a bakinsa kamar yadda ya sanya maganarsa a bakin annabi Musa duk abinda Allah ya masa umarni da shi shi zai faɗa to sai suka ce a'a wannan annabin wane ne sai suka ce Samuel ne Samuel to amma Samuel annabi ne ba manzo ba saboda bai zo da shari'a ba annabi ne ba manzo ba tunda ku bai zo da shari'a ba kaga bai kama da annabi Musa ba shi kuma annabi Musa ya ce annabi ne wanda ya zama to kamar annabi Musa wato wanda ya zo da shari'a to shine sai Allah ya fara cewa alladine tabi'una ar-rasula sune masu bin ar-rasul ar-rasul shine mai zuwa da shari'a saboda haka a cikin wannan akwai raddi ga yahudu cewa ba annabin da kuke cewa shi bane shi wannan annabi da annabi Musa da ambaton sai zo a cikin littafin ku rasul ne mai zuwa da shari'a ne saboda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Samuel din da kuke faɗa ba saboda haka wannan duk wanda ya san littafin yahudawa ya san tarihin su idan ya karanta wannan ayar dole wato a sha'anin alqur'ani ya fasa masa hankali yace gashi fa yanda Allah madaukakin sarki yake bayyana gaskiya da babu wani ishtibahi babu wani rikici ga duk wanda yake neman gaskiya wato wanda annabin da Allah madaukakin sarki yayi yace annabi Musa ya bishara da shi rasul ne domin ar-rasul shine wanda yazo da shari'a annabi shine wanda yazo da wahayi akan shari'ar wani annabi kafin shi to ya sifanta wannan annabi da kuma kan cewa annabiyul ummi annabin ummi wajen me ake nufi annabi ummi shine wanda baya rubutu baya karatu me yasa aka ce masa ummi malaman larabci sun ce an ce masa ummi dan a danganta shi zuwa ga mahaifiyarsa nisbatun ilal um domin al um ita ce wadda take yawanci a bisa al'adar larabawa mata ba sa rubutu ba sa karatu rubutu da karatu a wajen maza ne a wajen uba ne to da aka danganta shi zuwa ga uwa wato an danganta shi zuwa ga wadda ba ta rubutu ba ta karatu wadansu kuma suka ce an danganta shi zuwa ga uwa wato kamar yanda uwarsa take haihuwarsa bai iya rubutu ba bai iya karatu ba haka ya ci gaba da rayuwa wadansu kuma malaman suka ce an nasabta shi zuwa ga ummi nisbatan nasabtawa ne zuwa ga al'umma al'umma wadda take ummiya ita ce al'ummar larabawa wato annabin larabawa domin larabawa su aka sani da al'ummiyuna wato al'ummar da ba sa rubutu ba sa karatu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsib mu al'umma ce ummiya domin haka yahudawa suke kiran larabawa suka ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil saboda babu wata tafarkin a kama mu dan mun cuci larabawa dan mun cuci ummiyai haka larabawa suke cewa wato idan ka ba su ajiyar kuɗi akwai daga cikin su wanda zai biya ka akwai daga cikin su ko inda za ka ba su ajiyar sisi ba zai baka ba sai ka tsaya a kansa da kyar sannan zai baka Allah ya ce suna haka ne saboda sun ce ai babu wani tafarkin cuta a kan mu dan mun cuci al'ummiyin wato wanda ba yahudawa ba goyim kenan to shi wannan annabi annabi ne ummi na wannan al'ummar wadda ba yahudiya ba saboda haka a cikin wannan akwai raddi gare su kan cewar annabin dole ya zamanto bani daga cikin bani Isra'il Allah ya ce annabi ne wanda yake ummi ba Isra'ili ba kuma wannan sifa ta rashin rubutu da rashin karatu sifa ce ta naqasu amma a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ce ta kamala kuma da nufi da hikimar Allah Allah ya sanya shi haka Allah ya ce wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idan lartaba almubtilun ba kasance kana karanta wani littafi ba kafin wannan ya rasulullah ba kasance kana rubuta shi da hannunka ba da ka kasance a haka sai masu bar wato masu ƙaryatawa masu lalata gaskiya sai su rinka yin shakka sai su ce a'a watakila yaje ya karanto a wani waje ne watakila yaje ya kwafa ne ya rubuto da hannunsa yazo yana yin shiftarsa amma bai iya rubutu bai iya karatu ba ya zo da abin da ya gagaru wanda ya fi kowa iya rubutu da karatu kuma da ya zo da shi ya zo da shi da yaƙini ka san sau da yawa idan ana jarabawa barin baku satar ansa idan ana jarabawa in ka je interview ɗaya daga cikin abin da masu jarabawa suke dubawa amincinka da zuciyarka wajen bayanin abin da kake faɗa ko kuskure ne idan kana da aminci a cikin zuciyarka ka iya gano cewa ko kuskuren ne wani lokaci take yaudare su akan cewa kuskuren ne amma gaskiya ne saboda abinda ba a yawanci sani ka san abu kuma ka sami ikon bayyana shi da aminci akan cewa ka san shi shine yake nuna kai wato ka isa mutuka wajen sanin sa wato kana da tamkini a sanin nasa to annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin sa haka yake inni ala qul inni ala bayyinatin min rabbi ni ina kan bayani hujja mabayyaniya daga ubangijina baya ko shakka a cikin abin sa in ya tashi bayani bayanin wanda yake ya gani ne ra'ayil aini to a ce wanda yake wannan amma bai iya rubuto bai iya karatu ba ka san abin daga wajen Allah ne to shine hikimar ta Allah jalla wa ala cewa ba wanne ba zaka san zaka san cewa wannan ilimin ya zamanto ba shi da abin da yake nuna cewa wanne ya koya masa ya tabbata cewa ba wanda ya koya masa in ba Allah ba ba wanda ya sanar da shi in ba Allah ba saboda haka ummiya sifa ce ta kamala ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ga sauran mutane sifa ce wacce take ta naqasu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mubadara yayi gaggawa wajen kawar da ita farkon arangaman musulmi da quraishu a lokacin yakin badar bayan an gama yakin badar waɗanda aka kama daga cikin ribatattun yakin sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya koyar da dan ansar yaro daga cikin yaran ansar rubutu da karatu ya fanshi kansa kaga tun farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam da aka fara gina al'umma yace a kawar da a yaki da jahilci mahawul ummiya mahawul shine a larabawa suke cewa mahawul ummiya kawar da rashin iya rubutu yaki da jahilci da muke fassara shi a Hausa yaki da jahilci ka san mu yaki da jahilci a wurin mu da ake yi a makarantun dare da wanda kuma yanzu ake yi a makarantu aka samu aikata dole su je su yi su iya rubutu da karatu to a farkon wanda ya fara yi a farkon tarihin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan ummiya din kuma aka sanya wannan al'umma ta zamanto al'umma ta rubutu da karatu cewa dukkan yace ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu ya ku wanda suka imani idan kuka yi ciniki na bashi ya zuwa ga ajali abun ambato ku rubuta shi waliyaktub bainakum katibun bil adl marubuci ya rubuta da adalci tsakaninku idan ma wanda yake da haƙƙin bai iya rubutu ba a nemo wanda zai rubuta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a koya ma Hafsa rubutu Hafsa matarsa kaga abinda larabawa ba su sani ba suna danganta mace zuwa ga rashin rubutu saboda suna cewa mace bata iya rubutu da karatu ba haƙƙinta bane ba abu ne wanda ya shafe ta ba ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yace a koya ma Hafsa rubutu ya nuna kan cewar mata ma ba za a bar su a baya ba saboda haka al'ummiya sifa ce ta kamala ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sifa ce ta naqasu ga waninsa shi yasa yayi kokari shi yasa ya sa al'ummar sa su zabura wajen neman ilimi na rubutu da karatu domin da shine za a tsare ilimi shi yasa aka rubuta alqur'ani shi yasa yayi izini a rubuta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana da rai yayi izini ga a rubuta Abdullahi ibn Amr ibn al-As komai yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ya rubuta bai masa inkari ba Abu Sha da yaji hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hudubar bankwana yace ya rasulullah kai umarni a rubuta min yace uktubu li abi sha ku rubuta masa kuma yasa Zaid ibn Thabit a cikin rubutun ma ya koyi rubutun Yahudawa yace domin wasiƙa za ta zo min daga wajen waɗanda ba musulmi ba bana amince ma Yahudawa su zama duk su za su karanta min wasiƙa ta je ka koyi yaran su da rubutun su cikin sati biyu ya koyi yaran Zaid ibn Thabit cikin sati biyu ya koyi yaran da maganar da rubutun da karatun to Allah madaukakin sarki ya sifanta wannan annabi salawatullahi wa salamuhu alaihi da waɗannan sifofi na farko annabiyin annabiyul ummi annabi wanda yake ba isra'ili ba annabin al'ummar larabawa annabi wanda baya rubutu baya karatu shi yasa ma in aka ce annabiyul ummi shi ake nufi saboda haka wanda dai ake nufi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ambatonsa da sifarsa tabbatacciya ce a cikin abin da yake tare da suna at-taura da linjila ba at-taura kawai ba halin jila Ahmad Didat da kuma kamar shi Abdul Ahad Daud da na gaya muku sun keɓanta da bincike wajen bayyana abubuwan da ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin Bible kuma kun ga a cikin alqur'ani ya zo da kan cewa annabi isa ya faɗi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sunansa balo balo yace wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismu min ba'di ismuhu ahmad kuma mai bishara gare ku da annabi da zai zo bayana sunansa ahmad wanda shine ma'anar paracletos wanda ambatan sa yazo a cikin linjilar yohana Abdul Ahad Daud yayi bayanin asalin wannan kalma da yadda asalin ta yake yadda ta so aka fassara ta zuwa Greek da kuma aka fassara ta zuwa Turanci har ma'anarta ta asali ta bata aka yi taharifi dan a dauke ta daga sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma nassan Annabi Isa ya ambaci sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin linjila sifa ta biyu kenan sifa ta uku ya'muruhum bil ma'ruf yana umartar su da abin da yake kyakkyawa shine duk abin da yake hankali da shari'a sun yi shaida akan kansa shine ma'ruf wato al-fitratus salima ta yi shaida akan kansa kamar adalci kamar kyautata ma iyaye kamar kyautata ma ƴan uwa kamar kyautata ma talakawa kamar biyayya ga shugaba da rashin gwarewa da yin tasbihi da Allah dare da rana dukkan abubuwan da yin gaskiya da rashin rowa dukkan kyawawan sifofi makarimul akhlaq da kuma adalci cikin hukunce-hukunce da cikin mu'amala da dukkan wani abu wanda yake ihsani ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba Allah yana umarni da adalci da kyautatawa da bama dangi wato da yin kyauta ga ƴan uwa kaga wannan duk abu ne wanda yake kyakkyawa to haka shari'a take al ma'ruf shine abin da yake da shari'a da hankali duk sun yi shaida akan cewa wannan karbabbe ne wajen mutane kuma yana hana munkari shine dukkan abin da yake shari'a da hankali sun kishi kamar zalunci kamar rowa kamar bakin ciki da nake nufi ba ne na bakin cikin bacin rai ba ka san wani an ce masa ya ga littafin Sheikh Aidul Qarni la tahzan kada kai kuncin rai sai aka fassara shi da Hausa kada kai bakin ciki yace wallahi shi baya bukatar wannan tabin dan baya ba kowa bakin ciki shi ya dauki bakin ciki ana nufin wato bakin ciki na kai wa mutum mummunan nufin kai ma mutum hasada shi ake nufi to Hausawa in suka ce bakin ciki suna da ma'ana biyu da suke nufi akwai wannan ma'ana akwai kuma ma'anar bacin rai da kuncin rai to bakin cikin da ake nufi wanda yake munkari shine wannan bakin cikin na wato kai ma mutum mummunan wato bukulu kamar yadda ake cewa bukulu kamar yadda 'yan zamani suke faɗa duk wannan yana daga cikin almunkar sannan wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dada dan abubuwa dukkan wani abu wanda yake at-tayyib wato mai amfani to shari'a ta to abinci ne na ci shari'a ta halatta shi saboda haka duk wani abu wanda yake mai amfani to zaka samu shari'a ta halatta shi dan haka ba iyakance halal ba ba iyakance halal ba za ka iyakance halal ba saboda kowace wani abu zai fito sabo yanzu kamar biskit akwai biskit a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko chocolate to amma tunda yana daga cikin sai ka duba hagan yana daga cikin tayyibat ko yana daga cikin khaba'it yana daga cikin abubuwa masu amfani dada dan abubuwa ko yana daga cikin masu cutarwa munana yana daga cikin tayyibat saboda haka halal ne da wannan ka'idar aka ce duk abin da ke bai al-asl fil ashiya al-hil asali a cikin dukkan wani abu halal ne har sai ka samu dalilin haramci saboda haka ba za ka je ka nemi kan cewa menene ya halatta biskit ba ko menene ya halatta chocolate ba ka buƙatar ka je ka nemi wannan amma sai ka ce menene ya haramta shi in ba ga abin da ya haramta shi ba shikenan halal ne wa yuharrimu alaihimul khaba'id yana haramta musu abubuwa masu cutarwa al-khaba'id jam'u khabith shine dukkan wani abu wanda yake mummuna abu wanda yake na kazanta abu wanda yake ran dan adam baya son sa saboda cutar sa abu wanda yake cutar da dabi'a yake cutar da hali yake cutar da lafiya shi yasa daga nan ne malamai suka dauki ka'ida wa aslu kullu ma yadhurru al-man'u inji mai maraqis su'ud wa aslu kullu ma yadhurru al-man'u asalin dukkan abin da ke cutarwa dalili na shari'a shine dukkan abin da ke cutarwa shine wannan abin an hana shi yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa da wannan ayar akan haramcin sigari saboda babu ba ta da amfani ko nasisin ko ba su yi cutarwa khabith ce gawari mummuna in ka shiga ciki sai da wari ka san hammer clean ake yi na masu shan sigari saboda makilin na ordinary makilin ya fi karfin su sun fi karfin sa kai saboda kaga khabith ne ta wannan khabith ne zai bata kama zai sanya dan yatsun mutun kaga sun dafe launin mutun kaga ya dafe da hakora kaga sun dafe sannan kuma akan wannan gabaki daya ya bata huhu yana sa kansa ta huhu yana sa cutar zuci daya daga cikin abin da yake sa zuciyar mutum ta gaza wato ta gaza jijiyoyin zuciya su toshe shine shan sigari shan wannan hayakin da abin da ya kama da shi na su shisha da sauransu banda waɗanda suke sanya maye su wannan kaga cutar su ba a bayyane take saboda suna gurbatar da hankali amma ta bada ba ta gurbatar da hankali wannan shine dalilin ta da malamai suka sanya da kan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam sifar sa shine wai harimu alaihim alkhaba'ith wai yadau anhum israhum yana sauke nauyin da yake kansu al isr nauyi a cikin shari'ar yahudu tana da yawa shari'ar yahudu zaka ga abubuwa da yawa hukuncin kisa ne akan su hatta aiki ranar asabar idan mutum ya aiki ranar asabar hukuncin sa kisa mafi tsananin abin da ke cikin shari'ar yahudu na wato nauyi shine babu tuba a ciki babu tuba idan mutum yayi laifi a lokacin sai ya zo gida a lokacin da wahayi yake sauka sai ya zo gida sai ya ga an rubuta masa cewa ga kafara laifinka ka cire idanunka ka zama makaho ba ku ga ba lokacin da suka yi sako Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce musu fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ku tuba zuwa ga ubangijinku karkashe kawo kanku aka kawo a inuwa girgije ya musu inuwa ya musu duhu sannan aka ce su kashe jura sai da mutum 70,000 aka ce sun mutu a cikin Isra'ila a cikin kissoshin Isra'ila wanda Ibn Kathir ya kawo to babu wannan saukin to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauke musu israhum nauyin da yake kansu kuma ba yahudu kadai ba duk sauran shari'o'i su ma suna da irin wannan nauyin babu sauki irin a cikin irin saukin da ke cikin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma yuridullahu liyaj'ala alaikum fid-din min haraj Allah baya so ya sanya muku wani kunci a cikin addininku shi yasa ka'idar addinin nan shine al-mashaqqatu tajlibu taysir tsanani yana kawo sauki duk inda kaga tsanani ya zo to shari'a za ta kawo sauki babu wahala a cikin wannan shari'a sifar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sifar shari'arsa ita kuma wannan al-isr nauyi yake ba wai yake banta da yahudu bane amma su suka fi shahara da shi kuma da yake su ne al-mukhatabun da ake magana da su a cikin wannan amma khitabun al-qur'ani bi tsaya akan su ba dukkan sauran al'umomi da suke da shari'a mai nauyi wannan ma'ana ta shiga akan su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo soke musu wannan nauyi wal aghlal allati kanat alaihim qumqumi da yake tare da su tauri da aka yi musu wato ma'ana shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana ba su hurriya tana ba su yanci daga kangi da suke ciki dukkan addinai suna cikin wannan kangin wannan ma'anar shine musulmi suke gaya ma al'umomi idan sun je wajen su kamar maganar Rabi'atu bin Amir yace mun zo mu fitar da ku daga cikin kangin addinai ya zuwa ga yalwar addinin musulunci da yancin addinin musulunci haka Rabi'a ibn Amir ya gaya ma Kisra sarkin Farisawa yana zauna akan Manassa da sai an taka matattakala taki guda 300 kafin akai gare shi da aka tura masa Rabi'atu bin Amir balaraban daji akan dokin sa wanda yake ko sirdi na kirki ba shi da shi gashin fadaddar wato matattakala da sai ya taka hawa har 300 kafin ya kai zuwa gare shi ya tafiya zai tafiya zuwa ga wajensa da takobinsa yana takawa yana cakar takobin akan shimfidar su aka zo aka ce kai baka ga wannan mai tsada ba me yasa zaka zo kai wannan yace to in ku kuka ce na zo in ba ku so sai na koma Kisra yace ku kale shi Rustum yace ku kale shi yazo babban general din ba ma Kisra din bane Rustum ne babban general din Kisra sannan da ya hau sai yace wai ku me yake tafa da ku da yazo wajen sai yace me yake tafa da ku ne yace mun zo mu fitar da mutane daga cikin zaluncin addinai ya zuwa ga adalcin addinin musulunci daga bautar mutane ya zuwa ga bautar ubangijin mutane daga kunci da kukumi na addinai ya zuwa ga yanci da yalwa ta addinin musulunci abubuwa guda uku ya gaya masa to wannan kun ga renan Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan domin haka sifar Annabi sallallahu alaihi wasallam take ويضعوا عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم تسنن سي الله جل وعلا يتي فالذين آمنوا به دان هكا وطن دا سكي إيماني دا شي ونن فاتن واتو كمر الله ياتيني إدنك إذا كان هذا النبي كما علمتم من شهادة التوراة والإنجيل بنبوءته idan wannan annabin shine kamar yanda kuka sani da shaidar at-taura da injila akan annabcin sa wa min ittisafi shar'ihi bis sifati allati sami'tum kuma wanda shari'arsa ta sifantu da wannan sifar da kuka ji alimtum anna alladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u hadiyahu humul muflihun to inga kun san haka in kun san wannan kuwa to kun san cewa duk wanda suka yi imani da shi suka karfafa al'amarin sa suka taimaki addinin sa to haqiqa kuma suka yi kuma suka duka shiriyar da yazo da ita sune marabauta sune masu falahu ba wannan su ba a cikin wannan akwai tabbatar da cikakkiyar rabauta ga mabiya addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa Yahudawa waɗanda suka rayu suna azama akan za su yi imani da shi su ma suna cikin muflihun da waɗanda suka yi zo suka same shi a zamanin su kuma suka yi imani da shi a zamanin sa su ma suna ciki da wanda bayan sa suka imani da shi su ma duk suna cikin al-muflihun kuma a cikin wannan akwai kwadaitarwa ga bayyana sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ga malaman Yahudawa da Nasara da kuma wanda duk suke da wannan ilimin domin bayyana sha'anin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ma'anar wa azzaruhu ay wa qawwu amrahu suka karfafa lamarin sa dan haka irin su Abdul Ahad Dawud dinnan irin su Malam Ahmad Didat irin su Sheikh Zakir Naik da suke fitowa su faɗi irin abubuwa na mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallam dake cikin littafin Yahudawa da Nasara sun shiga cikin wanda suke wannan ta'aziri din bi idnillahi haka muke musu kauna domin Allah ya ambace su da wannan sifa wanda suke imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka karfafa al'amarin sa suka taimaki addinin sa suka bi shiriyar sa sune al-muflihun na'am
ya ayyuhannasu inni له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوا لعلكم تهتدون
قل يا أيها الناس كتشي يا رسول الله يا كومتاني إني رسول الله إليكم للي حقيقة نيمن زن الله نيقريكو جميعا قباكي تهنكو الذي له ملك السماوات والأرض شي الله شيني وننون دكي دا ملك سمي دكسا لا إله إلا هو بابا أبن بوتاوا دا جسكيا سيشي يحيي ويميت ينا راير وينا متروا فآمنوا بالله ورسوله دان هكا كبادة جسكيا دا الله دا منزنسا النبي الأمي والنان النبي أمي الذي يؤمن بالله النبي دا يكي إيماني دا الله وكلماته يكي إيماني دا كلمو من الله واتبعوه كما كبيشي لألكم تحتدون دو منكو سامو شريا دو منكو زمانتو كوني وطن دا سكي شريا يو الله مدعوك كنسركي يكاو ونن جملة أتكين كسر بني إسرائيل domin nuna cewa annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'arsa ga duk mutane ne baki daya babu zancen cewa wai dan mutun shi bani Isra'il ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba manzo ne gare shi ba manzo ne ga mutane baki daya da Isra'ili da ba Isra'ili ba Allah ya ce ka ce musu ya rasulullah ni hakika manzon Allah ne aka karfafa jumlar da inni saboda a cikin wanda zasu ji wannan maganar akwai masu inkari akwai masu shakka akwai masu inkari kamar Yahudawa da suka ce a ai annabin Larabawa ne akwai masu shakka shin annabi ne gare mu ko ko ba annabi ne gare mu ba mu ma fa mun kasance mun yi imani da annabi to a ce mu a shafa shari'ar mu zo mu bota shari'a haka ne akwai masu taraddudi to shi yasa aka karfafa saboda a dauke da mai taraddudin da mai inkarin matsayin wanda duk suke inkari saboda haka aka karfafa maganar cewa hakika lallai ka ce ni hakika lalle manzon Allah ne gare ku ga baki ɗayan ku wato ba wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ne gare shi ba shi yasa yace wallahi wallazi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyha aw nasraniyha thumma la yu'minu bihi illa dakhala an-nar yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa babu wanda zai ji sha'anina a cikin wannan al'umma ita ce ummatul da'wa wanda aka ce ne isar da sako zuwa gare su sai duk wanda yayi zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda ya biyo bayan sa ha'a nade kasa duk wanda labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai masa sannan bai yi imani da ni ba ko ba yahude ne ko ba nasare ne face ya shiga wuta amma wanda yake a can nesa bai taba jin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana kokarin bin littafin sa na yahudanci ko littafin sa na nasaranci to Allah zai tashe shi akan abin da yake na wannan littafin ba za a ce tunda yayi zamani da wanda suke zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to shi ma ya zaman to kafiri tunda da'awa bata kai masa ba dan haka ne yake wajibi akan musulmi su isar da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam kowane loko na duniya saboda ya zaman to an yanke hanzari ga mutane to Allah madaukakin sarki ya sifanta kansa da cewa rasul cewa manzan shi annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne wannan Allah sai ya sifanta shi da waɗannan sifofi cewa wato kamar yanda za ku yi imani da Allah mai waɗannan sifofi haka kuma za ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wanda ke da mulkin sammai da ƙasa ba wani bai wannan in ba shi ba Allah wanda yake babu abin bautawa da gaskiya sai shi kamar yanda annabawa suka ce Ibrahim da Musa da Isa da Nuhu da sauransu duk abin da suka ce kenan saboda haka shi ma a jirin gwanan su yake saboda haka a cikin ambaton waɗannan sifofi na Allah a wannan makami akwai munasaba ga dukkan mabiya addinai ga dukkan masu karkata ga tauhidi su san cewa to tauhidin su ba zai amfane su ba sai sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muktaban tauhidi sai da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ƙara sifanta kansa da yuhyi wa yumit wannan sifa ce wadda ta zo a cikin afdalul dhikr la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana yawan sifantar da kansa da wannan sifa saboda abin da ta kunsa na tawakkali ga Allah da bayanin cewa shine mai komai mai kowa saboda rayuwa da mutuwa a hannunsa take ishishi kadai ta daga cikin mafi bayyanar hujja akan kadaituwar Allah sannan Allah madaukakin sarki yace to dan haka ku yi imani da Allah da manzansa annabi ummi wanda ya yi imani da Allah da kalmomin Allah ya yi imani da kalmomin Allah su ne dukkan littattafan Allah don haka Allah ta'ala yake cewa ɗaya daga cikin sifarku da ta mayyaje ku da sauran yahudawa yake wa tu'minuna bil kitabi kullihi kuna imani da littattafan Allah gabaki ɗayansu bisa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce shi ma kansa yu'minu bi kalimati yana imani da kalmomin Allah ku bi shi kuma domin ku samu shari'a wato wannan kadai ita ce hanyar shari'a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar biyayya da shi na'am
قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ بعصاك الحجر فانبلغت منه اثنتا عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
الله جل وعلا يأتي ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون أشكي متانا النبي موسى أكوي الأمة أكوي جماعة yahduna bil haqq suna shiryar da mutane da gaskiya wa bihi ya'dilun kuma da gaskiyan nan suke hukunci wato suna da gaskiyan nan suke adalci suna hukunci da gaskiya kenan ba da jahilci ba ba da rashin sani ba wannan yana daga cikin adalcin alqur'ani cewa ba dudai suka hadu suka zamanto daya ba da kuka ji an ce sun bauta ma dan maraki sun ce ka sanya ija allana ilahan kama lahum aliha ba dune suke lalatattu ba mabiya fa annabi ne babba kamar annabi Musa saboda haka a cikin su akwai mutane na kirki shine Allah ya yabe su wanda yake shine adalci idan ka fadi abinda yake tare da mutum na sharri ka faɗa abinda ke tare da shi kuma na alkhairi shine adalci. Amma ka ce babu wani mutumin kirki ko kuma a ce kai wane kai ina kai ina addinin kabila kaza, ai yan kabila kaza ba sa addini sai dai a baki, to wannan yana daga cikin zalunci, don ba zai yiwu ba duk suka yi jam'u kace duk sun zama to daya. Hatta mutanen annabi Musa da duk abubuwan nan da suka yi gashi Allah ya ce daga cikin su akwai al'umma da suke shiryarwa da gaskiya, suna shiryar da mutane da gaskiya, wato suna aiki da ilimin su yi wa'azi su bayyana gaskiya, kamar Abdullahi ibn Salam da ya musulunta haka ya yada ilimin haka ya kira mutanen sa kansu musulunta, kuma suna hukunci da gaskiya din nan, suna hukuncin adalci da gaskiya. Duk wanda ya hukunci hukuncinsa ya yi hukunci da jahilci sai bagatatan ba da zato ba sai ya dace da gaskiya, ba za a ce ya yi adalci ba ko da ya dace da adalcin, domin bai yi hukunci da gaskiya ba. Domin hukunci alƙalai guda uku ne, wanda ya san gaskiya ya hukunci da ita, da wanda ya san gaskiya bai yi hukunci da ita ba, wanda bai san gaskiya ba ya yi hukunci da rashin saninsa, ko da ya dace da gaskiya ɗin yana daga cikin waɗanda suke ƴan wuta. Guda uku al'alai, ɗaya yana aljanna, biyu suna wuta. Ko haka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, hadisin Abi Bakra. To saboda haka Allah ya yabi Yahudawa da wannan yabo nasa, wanda yake nuna kan cewar cewar su waɗannan masu wannan sifa suna daga cikin waɗanda suke wato suna daga cikin waɗanda suke al-muflihun din. Wannan yana daga cikin yadda Al-Qur'ani yake bayyana haƙiƙa da adalcin Al-Qur'ani a cikin hukunci akan al-umumi. Kamar yanda yake cewa wa inna min ahli kitabi man in ta'amanhu bi qintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'amanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima. Yace laysu sawa'a min ahli kitabi ummatun qa'ima. Wannan yana daga cikin adalcin Al-Qur'ani. Amma in ka karanta tarihin waɗansu al-umumi, inda za ka karanta tarihin Farisawa, sai su nuna kan cewa gabaki ɗaya dukkan wata al'umma lalatacciya ce in ba al'ummar Farisa ba. Inda za ka karanta tarihin Misrawa haka za su nuna maka. Inda za ka karanta tarihin Yahudawa sai su ce su ne Sha'abullahi al-Mukhtar. Duk kowa wanda yake ba su ba la'ananne ne. Bai sai komai ba, an kawo shi ne kawai ɗan rakiya gare su, su ne kaɗai wato wanda Allah ya damu da su. To Allah ta'ala ya ce wa qatta'nahu mutnatai ashrata asbaqan umama, muka rarraba su wato kabila guda 12 kowace ta zamanto al'umma, kowace daga cikin al-asbab jam'u sib sune kamar al-qaba'il a wajen larabawa, kabila a wajen larabawa sune wanda suke fito daga cinya daya, daga asali daya, to sune a wajen yahudawa kuma sune ake ce musu asbab wato sib kabila. Allah ya ce mun raba su kabila 12 al'umma, kowace ta zamanto al'umma daga asalin ƴaƴan annabi Yaqub guda 12, kowanne ya zamanto al'umma guda. Saboda haka Yahudawa nan da kake gani duk suna koma ya zuwa ga wannan, amma sai suka karu suka zamanto kabila 13 a wannan zamani. Kamar yanda wani marubucin tarihi na Ingila Arthur Koestler ya rubuta littafinsa kabila ta 13, the 13th tribe, wanda ya gano kan cewa waɗannan Yahudawan da suke yanzu mallakar Isra'il, wanda ake ce musu Ashkenazi, wanda suke daga kasashen Russia, daga kasashen Poland, da kasashen Europe ta gabas, Hungary da sauransu, su ba bani Isra'il bane. Shiga addinin Yahudawa suke, amma asalinsu daga daular Khazariya suke, Khazar, wanda aka yi ta a cikin ƙarni a cikin Qurunul Wusta. To su ne suka zama to kabilar ta 13, amma asalin kabilun 12 na bani Isra'il su ne ake ce musu Sephardic Jews, wanda ke asalinsu daga Morocco da waɗansunsu daga Yemen, yawansu kuma daga daular Uthmaniya, domin daular Uthmaniya ita ba su kariya lokacin da ake musu azaba, kamar yadda za mu gani a cikin tarihinsu. To waɗannan kabilu 12 su ne asalin banu Isra'il, amma su sauran za a ce musu Yahudu amma ba za a ce musu banu Isra'il ba. Wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu, mukai wahayi zuwa ga annabi Musa yayin da mutanansa suka nemi shayarwa, suna cikin wannan tafiyar a cikin sahara ta Sina ba abinda za su ci, suka kai kuka zuwa ga annabi Musa, ya annabi Musa ka shayar da mu. Idh istasqahu qaumuhu an idrib bi asaka alhajar, sai Allah ya ce masa ka bigi dutse da sandanka, dutsen wani dutse ne ayyanan ne wanda aka ce shine wanda ya gudu da tufafinsa, yayin da annabi Musa Allah ya nuna masa mu'jiza saboda mutanansa bani Isra'il daga cikin cutar da suka yi masa sun ce yana da kayan maza shi yasa ba in zai yi wanka sai ya je ya kebance kansa sai Allah madaukakin sarki ya yi nufin ya nuna musu cewa ba haka bane ya je yana yin wanka sai dutse ya dauki kayansa ya gudu da shi ya zo a cikin sahih al-bukhari sai annabi Musa ya bi wannan dutsen yana cewa saubi hajaru saubi hajaru tufafi na ya kai dutse sai suka ganshi suka ce la ashe annabi Musa da muke ce masa yana da wannan aibi ashe ba haka bane to sannan suka dena kaga irin cutar da suke ma annabawan su shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ji kan annabi Musa an cuce shi da sama da haka amma yayi hakuri da bani Isra'il Allah ya mana wasiya yace la takunu kal ladina adaw Musa fa barahu Allahu mimma qalu ya ku wanda suka yi imani kakku zaman to tamkar wadanda suka rinka cutarwa suka rinka yi isar da cuta ya zuwa ga annabi Musa Allah ya tsirar da ya enta wato ya barrantar da shi daga abinda suka da abinda suka fada to wannan dutsen an ce shine annabi Musa yake tafiya da shi in sun yi sau in sun sauka a waje suna neman ruwan sha ruwan alwala sai ya bigi da sandansa wannan sandan nasa wanda yake jefar da shi ya zamanto macijiya wanda yake yawo da shi wanda Allah ta'ala ya ambace shi cewa matilka bi yaminika ya Musa sandan da ambatonta yazo alqur'ani ko ai ka san ba sanda bace ko wace iri saboda haka da wannan sandan yake dukan dutsen in ya duki dutsen sai idaniya 12 su fito na ruwa ko wadanne mutane sai su je su bulayi kaga inda aka fitar da tsari yana cikin addinin Allah a shari'ar annabawa amma ba mu ba komai namu sai rigima komai namu sai abinnan sai an yi doke kauce ka ban suka kad alima kullu unasin mashrabahum fambajasat minhu thnata asrata aina sai wato idaniya 12 abinda ake nufi da idanun ruwa wato kamar mabubbugar ruwa kamar famfon ruwa wato 12 ya fito kad alima kullu unasin mashrabahum ko wadanne mutane ko wace kabila ta san wajen shan ruwansu tsari kenan kowa ya san inda zai je sannan Allah ya ce wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna wassalwa sannan muka yi musu inuwa da girgije yana musu inuwa daga rana dan ba su da gida yawo suka rinka yi shekara 40 sanatan yatihuna fil ard shekara 40 suna yawo a cikin wannan muka yi musu inuwa da girgije duk inda suka tafi ina yana bin su in sun zauna za su yi baccin rana girgije ya musu inuwa iya condition irin ta Allah wa anzalna alaihimul manna wassalwa muka saukar musu da darba da kuma salwa darba wani irin wato ruwa ne kamar zuma yake irin wanda yake fita daga irin abinda yake fita daga jikin bishiya na wato mai zaki a jikin bishiya wanda za ka ganshi kamar karo to wannan ruwan yake wannan zuman wannan darban shine Allah ya rike yake saukan musu shi an ce daga aljanna yake wassalwa da kuma an ce daba nama ne na wato tsuntsaye waɗanda suke kamar ƴan shila makara ai su fakara ita ce salwa din ai ita ce salwa din don ni ban san Hausa ba Allah ya saukan musu da wannan suna ci kulu min tayyibati ma razaqnakum muka ce ku ci daga dadadan abun da muka azurta ku da shi wama zalamuna basu zalince mu ba walakin kanu anfusahum yadhlimun kawo kan suka kasance suna zalunta a cikin ishara da kan cewa wama zalamuna akwai ishara cewa basu gode ma Allah ba wato sun zalunci kansu da rashin godiyar Allah domin da Allah ya ba su wannan a cikin wannan suka ci gaba da saba umarnin Allah suna yin wannan aka ce khudhu ma atainakum biquwwatin ku rike dokokin at-taura da karfi aka dauka aka sa dutse a saman su zai fado idan ba su karba ba dan cewa suke sami'ina wa asaina mun ji amma ba za mu yi ba to sai Allah ya tayar da dutse akan su sai suka fadi da suka fadi din ba su fadi suna masu sujada gabaki ɗaya ba ga Allah sai suka yi sujada ta gefe ido ɗaya na kallon dutse zai fado ko ba zai fado ba amma fa duk waɗansu ne amma domin Allah ya ce wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq akwai al'umma ta gaskiya ba wai gabaki ɗayan su ne suka zamanto haka ba to kun ga anan Allah ta'ala ya ce wa dhallalna alaihim alghamama a can suratul baqara kuma ya ce wa dhallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa a ciki sai aka yi khitabi da su muka lullube ku da girgije anan kuma Allah sai ya ce muka lullube su anan Allah yana bada labarin bani Isra'il ne da irin abin da suka yi ga musulmi da sauran al'umomi, amma a can Allah yana bada labarin, Allah yana zance ne da su bani Isra'il na zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana aibata su cewa ga abin da muka yi muku, domin Allah ya yi ma iyayensu haka, kuma sun yadda akan tafarkin iyayen nasu suke, akan tafarkin wanda suka gabace su na rashin yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke. Shi yasa Allah yake yin kamar ai su ne ma a lokacin da Allah ya yi musu wannan, kuma suka zamanto azzalumai din. To Allah ta'ala ya ce ba su zalunce mu ba, kansu suka zalunta. Wannan shi ne aqibar dukkan azzalimi, dukkan azzalimi kansa yake mazalunci, kuma wannan yana nuni zuwa ga hakurin Allah jalla wa ala. Allah madaukakin sarki babu wanda ya kai shi hakuri, ya ci gaba da ba mutane arziki, ya ci gaba da ba su lafiya in sun yi rashin lafiya, ya ci gaba da amsa addu'a su in sun ce Allah mun mutu mun lalace ka tsirar da mu, amma kuma daga ya tsirar da su sai su sake komawa zuwa ga saba masa, amma ya ci gaba da yi. Babu wanda ya kai shi hakuri jalla wa ala, kuma wannan yana daga cikin abin da yake nuna cikar sifofinsa, domin sai mai saboda cikar sifarsa ta ilimi, saboda yana ganin aqibar ta su kamar gobe ce, kamar yanzu-yanzun nan ne za a duk za a gama su dawo wajen Allah ya musu hisabi. So da haka dan me za a yi gaggawa? Gaggawa mai gaggawa sai mara sani, amma mai cikakken sani kamar Allah jalla wa ala, dan me ba zai gaggawa ba, bai cancance shi ya gaggawa ba, saboda cikakken saninsa da kuma cikakken kudurarsa ba wanda zai fita daga ikonsa. Saboda haka sai Allah ya ce kansu suke zalunta. A cikin wannan akwai nuna gina'i, cikakken wadata ta Allah jalla wa ala, da abin da zai sa mutum ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron zalunci, ya ji tsoron zaluntar kansa, kuma wanda yake nuna kan cewa dukkan wanda ya zalunci aqibar zaluncinsa tana nan a kansa, domin Allah madaukakin sarki baya kyale zalunci, musamman in zaluncin ya rataye da haƙƙin wani ba nasa ba, shi zai yafa nasa amma ba zai yafa na wani ba. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم وفقنا لصيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، واجعلنا من المقبولين، واجعلنا من أتقائك من النار. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وربنا. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأم بالخير بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.